أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar 4 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo daidai da 14 ga watan 3 miladiya 2024. Cikin tafsirinmu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin Suratul Ahzab, a inda jiya muka tsaya kan aya ta 56. A yanzu, insha Allah ta'ala, za mu tashi kan aya ta 57. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله حقيقة وأن تتوتر دع الله تبذلت لعنهم الله في الدنيا. Allah ya la'anci su a duniya, wal akhira da lahira, wa adda lahum azaban muhina, kuma ya tanadar musu azaba ta wulakanci. Wal ladina yuzuna al mu'minin, kuma waɗanda suke cutar da mu'minai maza, wal mu'minat da mu'minai mata, da ghairi maktasabu, ba tare da wani abin da suka aikata ba, faqad ihtamalu buhtanan, haƙiƙa waɗannan sun ɗauki nauyi na kiri wa isman da zunubi mubinan mabayyani. Waɗannan ayoyi guda biyu sun biyo bayan ayoyin da suke magana a kan martaba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama shi, domin ayar da ke gabanin wannan ita ce ayar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kunga wannan aya tana umarni da girmama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yi masa salati da sallam. Gabanin wannan an yi magana dangane da abin da ya shafi matekun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da darajarsu da girmansu da yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su falala. Kuma a ciki aka yi maganar cewa ba daidai ba ne a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka waɗancan abubuwa da aka hana mu'minai yi na auren matan Annabi bayan shi suna cikin abubuwan da suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah, ba daidai ba ne, baya halatta ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya gaya mana yadda za mu yi mu'amala da Annabi. Idan ya kira zuwa ga gidanshi, to a je. In an gama cin abinci a tafi, kada a zauna ana hira ana jin daɗi, domin haka yana cutar da shi. Bayan shi kuma kada mu auri matan shi. Sannan kuma aka gaya mana Allah da mala'iku suna manzon Allah salati. To bayan duk waɗannan, sai kuma ake so a gwada mana cewa a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiki ba ne na mutanen gwarai, aiki ne na waɗanda suke marasa imani, waɗanda Allah ya la'anta duniya da lahira. Don haka duk wani mumini ya sani cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana fitar da shi daga hanyar muminai, yana sanya shi cikin sahun munafukai. Allah Maɗaukakin Sarki a cikin wannan aya yace innal ladina yu'duna Allah aqiqa wadanda suke cutar da Allah malami sun yi bayani me ake nufi da cutar da Allah wasu malamai suka ce su ne wadanda suke dangana aikin Allah madaukakin sarki zuwa ga wani Allah kamar yadda ya zo a hadisi cewa mutane suna cutar da hadisi kudusi suna dangana aikin Allah zuwa ga wani Allah idan wani abu ya faru sai su ce wannan zamani ya kawo mana abu mara kyau sai su danganta abin zuwa ga zamani to wanda yana cikin cutar da Allah madaukakin sarki ma'ana daukan wani aiki na Allah madaukakin sarki a dangana shi ga wani Allah yana daga cikin cutar da Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai suka yi bayani shi ne kwaikwayo irin na halittar Allah madaukakin sarki a nan malamai suna ambaton al-musawwirun irin masu zuwa su zana ko su yi batun-batumi na mutum ko wata dabba to wannan duk ma nau'i ne shi ma na abin da ya zama cutar da Allah madaukakin sarki ne a dungula wasu malamai suka ce abin da ake nufi da cutar da Allah shi ne sabawa Allah madaukakin sarki yin abin da Allah ya hana da kin bari abin da Allah ya ce a bari to duk waɗanda suke irin waɗannan ayyuka da munanan maganganu da zagi ga Allah madaukakin sarki wa rasulahu da manzon Allah cutar da manzon Allah shi ne gayawa manzon Allah maganganu munana kamar yadda kafirai suka dinga gayawa annabi sallallahu alaihi wasallama suna na cewa mawaki kira manzon Allah da sha'ir ko kuma suna na boka kira manzon Allah da kafir duk wannan cutarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko cutar da matan annabi ma'ana fadin munanan kalmomi akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama da sifata su da munanan sifofi kamar yadda munafikai suka jefina na Aisha Allah ya kara mata yarda da alfasha wannan ma cutarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya yi ishara karkashin wannan aya da cewa daga cikin waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai masu cutar da sahabban annabi masu zagin sahabban annabi da fatarsu yace waɗanda ya kamata su yaba su suke zagi waɗanda ya kamata a bata a zaga kuma su suke yabo yace wannan aiki ne na rafida ɗan shi'a cikin wannan ma yana cikin cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zagi sayyidina Abu Bakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali ibn Abi Talib ko ma'ana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya zage shi da mummunan magana cewa wannan cutarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan yana cikin cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine cutarwa ko zagi ko batanci ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da fadan munanan kalmomi dangane da abin da ya shafi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk yana cikin abin da yake cutarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka da batanci ga wani daga cikin iyalan gidan annabi musamman waɗanda suke mu'mini mutum ya faɗi kalma mummuna dangane da su dan haka nawafil masu kin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna cikin shiga cikin waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa yana daga cikin abu mai hadari mutum ya zama yana faɗa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga yanzu a wannan zamani a wannan lokaci akwai mutanen da zaka ji suna yawan kushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sifata hadisai da munanan sifofi ko dai ya zama da ku su imani da hadisai gaba ɗaya ba amma da muke ji a bakin yan tabi ne wanda ba su imani da hadisai ba suna cewa babu wani littafi da za a bauta wa Allah sai alqur'ani duk wani littafi wanda ba alqur'ani ba to magana wajen kafin ce dan haka ba za a bauta wa Allah da ita ba kun ga wannan cutarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam don babu ko shakka manzon Allah ya rayu a cikin sahabbai kuma yana magana to ina ba maganganun manzon Allah yana magana tsakanin shi da matan shi yana magana tsakanin shi da abokan shi sahabban shi albajiran shi yana magana tsakanin shi da waɗanda suke zaune duk ina waɗannan manzon Allah yana ayyuka yana ci yana bacci yana tafiya yana motsawa gaban shi tana motsa duk ina waɗannan ayyuka su ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake so kan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da kin yarda da shi to in an tafi a wannan falsafa ta shi to gaba ɗaya ma zai soke alqur'ani domin hanyar da hadisi suka zo maka ita hanyar da alqur'ani ya zo maka alqur'ani ya zo maka ne ta hanyar wani ya koye shi kullum wani
shi ma ya koya gurin wani shi ma gurin wani har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi haka yazo cewa manzon Allah ya ce waye jiyo wani shi kuma waye da ya mata wani shi kuma waye da ya mata wani har yazo zuwa ga ni da hanyar dinki da haka yadda kake ganin alqur'ani yanzu kai imani da shi duk da baka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba to haka su ma hadisan manzon Allah in magana gaskiya ce sai kai imani da su wanda kuma abinda kuma zai shiga cikin na ƙarya wannan malami sun tace kuma har yau ana kan tacewa babu ko shakka akwai wanda sun wa annabi ƙarya amma ilimi ne da aka gina shi kan ka'idoji kuma da wannan ka'idojin aka tace ƙaryar da duk abinda aka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai yi bai danta ba sai da malami suka tace duk haka kuskure ne babba cutar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga kushe da jaban hadisi da batanci gare su da fadan munanan maganganu zuwar kwanan nan yana cewa wai in ka dauki hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda ba hadisi ba kamar buhun yashi ne da kwayar shinkafa ana neman kwayar shinkafa cikin buhun yashi kaga ma'ana yashin ya fi yawa kwayar shinkafa daidai ko za a dinga zaruta ma'ana yana cewa da cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu kadan ne da haka dai yawanci ƙarya ne kaga wannan maganar ba gaskiya ba ce ko da malaman hadisi ana jin suna cewa na haddace hadisi miliyan 1 ko na haddace hadisi 1400 ko 1500 abinda malami suke magana hanyoyin hadisi suke magana idan malami ya haddace hadisi mai hanya 10 to yayin tashi faɗa zai ce na haddace hadisi 10 duk da hadisin guda ɗaya ne amma zai ta hanyoyi guda 10 misali ya dauki hadisin man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ya zo ta hanya akalla guda 200 a cikin akwai hanyoyi ingantattu akwai waɗanda masu kyau ne akwai kuma hanyoyi masu rauni amma dai ya zo hanyoyi daban-daban ko a gurin malamin hadisi in ya haddace waɗannan hanyoyi sai ce ya haddace hadisi 200 kaga hadisi matani ɗaya ne amma ya zo ta hanyoyi daban-daban to shine abin da malamin yake nufi ga malamin ya ce na haddace hadisi 1300 yana nufin hanyoyin hadisi domin kowace hanya suna ɗaukar tarihi ne mai zaman kanshi to idan wanda bai sani bai zo ya kalli wannan sai ce yanzu ina waɗannan dubbannan hadisai da malamai suka ce sun haddace an ce wani ya haddace hadisi miliyan 1 to yanzu da za mu tattara jaban hadisi ai duka hadisan da muke da su ba su fi 3,000 ba kuma kenan a cikin waɗancan na ƙarya ne ya zubar da su ba haka ake nemi ba hanyoyin hadisi ne ka samu yana da hanyoyi da yawa kamar yadda muka buga misali da hadisin man kazaba alayya muta'ammidan banda shi akwai hadisai da dama wanda za ka suna da hanyoyi da dama sun zo daban-daban-daban-daban kuma duk malami ya haddace waɗannan hanyoyin zai ce ma hanyar wane ya zo daga wane daga wane daga wane zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane hanyar shi ya zo daga wane daga wane daga wane zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wane daga wane to duk wannan hanyoyi na bisa tsafa matsayin hadisi hidimar da aka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda malami suka ba da rayuwarsu a kai ya fi karfin a ce wai abu ne sakaka ta yadda ƙarya za ta shiga shi ya sa 'yanci ranar addini orientalist wanda suke karantar addini amma ba musulmai ba musamman da ƙasashen yamma da suka shigo ƙasashen musulmai suka karanci larabci suka shiga littafin musulmi suka karanta suka shiga littafin hadisi da ilimin hadisi suka karanta za ka ji suna cewa ba su taɓa ganin wani ilimi ba wanda yake da dikka yake da bin kwakwabi yake da tsari irin hadisin annabi malamai ba abin da suka bari wannan majalisi da muka zauna in majalisin hadisi ne a lokacin riwaya to malamai ana lura da kowane ɗalibi waye yake zuwa kullum waye ko zuwa yake yau gobe jibi ya zo baya nan waye idan ya zo yana haddacewa waye rubutawa yake yi waye ana karatun bacci yake waye wasa yake yi duk suna kallo shi sa an tashi ana faɗar almajiran malami sai aka saba su gida-gida a ce almajiran imamu zuhri sun kasu gida uku ko gida uku ko biyar gida na farko su ne suwa da sai a faɗi manya-manyan almajiran shi wanda suka lalace shi kuma suke da tsananin hadda kuma ba su da wasa kuma ba su da abin kushewa a addini ko a amana kuma babu ƙarya tare da su sai a ce su ne wannan ajin farko sai a ce aji na biyu masu biye musu aji na uku har aji na ƙarshe a ce waɗannan na ƙarshen in su kaɗai suka yi riwaya daga gurin malamin to ba za a karɓa ba in su kaɗai suka ke banta da ita ba za a karɓa ba domin suna cikin ajin wanda ko ba sa zuwa ko wanda suna da raunin hadda ko masu sakaci a addini duk ana lura da su kai har ta kai malami ma shi kansa malamin ana lura da shi yaushe ne yake kalau yake ba da hadisi cikin nutsuwa baya kuskure yaushe ne tsufa ko wata musiba ta sanya ya canza duk ana lura akwai malamin da zaka yana bada hadisi daidai amma daga baya sai wata musiba ta same shi ko ai gobara a gidan shi ko wata musiba ta afkawa duke shi ko wani abu nashi sai a waye gari wannan abin sai ya taba shi da haka in zo karanta hadisin sai daga samu kurakure a ciki to malaman hadisi za su bambance maka su ce ka karba hadisin shi daga shekara kaza zuwa kaza duk wani akai daga rishi mustaqima ce amma daga shekara kaza zuwa kaza an yi ruwa da gurin sai an yi bincike sai an tabbatar ba za a karba kai ce ba duk waɗannan malaman hadisi da yi akwai malamin da za ka in ya je gari kaza ruwa ya shi karba ce ba karba fiya ce in ya je gari kaza kuma ruwa ya shi ba a karba sai an yi bincike saboda kila in ya zo nan garin da littattafan shi ke tafiya ko garin su ne littattafan shi na nan ya tashi zai bada hadisi zai bada cikin nutsuwa kuma da dubawa kila wancan garin da ya je ba tare da littattafai ba zuwa ya kila wani abu ya kai shi ce to karantar da mu sai kokarin karantar da su daga abin da ya haddace sai a ce to idan mutanen gari kaza suka yi riwaya a gurin shi a karba amma in mutanen gari kaza ne sai an bincika duk wanda yana nan a cikin ilimin hadisi abubuwa suna nan mataki daban-daban shi yasa wanda suke karatu sun san ba karamar hidima a kai wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ba lana ne kurin Imam Bukhari ya zauna a yau biro da takarda ya shiga iwa ya dinga rubuta hadisan manzon Allah da kaba sai da ya yi ilimi sai da ya kewaye malamai sai da ya bibiyo su sai da ya zauna ya tace a cikin hadisan da ya tace sannan ya rubuta abin da ya rubuta ba wai dai iya kaɗai su suka inganta a gurin shi ba a'a kila su ne suka cika sharaɗansa na sanyawa a cikin wannan littafi to yana cikin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa innal ladhina yu'minuna billahi hakika wanda suke cutar da Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da manzon Allah la'anahum Allah wa la ya'ati la'ana shi ne korewa daga rahmar Allah mana ubangiji ya kore su daga rahmar shi fi dunya a duniya wal akhirah da lahira mana a duniya da an tattuni a lahira ma da an tattuni wa adda lahum azaban muhina kuma ya tanadar musu azaba kauda kanci da wannan aya wasu malamai tana cikin ayoyin da suke kama hujja da ita kan kashe duk wanda ya zagi Allah da biya hannun za mu ga Allah ya magana cutar da Allah da manzansa da kuma cutar da mu'mini aya farko yanzu da muka karanta magana cutar da Allah da manzansa ake duba abin da Allah ya ce innal ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi sai Allah ya ce la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya la'anci su duniya da lahira sai kuma Allah ya ce wa adda lahum 'adaban muhina ya tanadar musu azaba ta wulakanci da aka zo kan mu'mini kuma da aka ce wallazina yu'minuna bil mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu da aka ce faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina kaga in ka duba uqubar ta bambanta ta farko ta tsanani wanda suke cutar da Allah da manzo Allah uqubar su ta tsanani domin a duniya la'anta ce la'anahumullahu bid dunya wal akhirah ma'ana ba su ba rahmar Allah duniya da lahira sannan wa adda lahum azaban ya tanada musu wata azaba muhinan da wulakanci mana anan malamin ka ce shine kashe shi da za a nan duniya musamman wanda zai zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam malamin sun faɗa kan cewa duk wanda ya zagi Allah ko ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya bar musulunci wannan ya yi da sannan malamin sun faɗa kan kashe duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce hukuncin shi a kashe sun yi sabani ne kan wanda zai zama ko kafiri ne na amana amma suka ce wanda musulmi in ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a ijma'a wanda hukunci cike sa kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan da yawa kusan akwai masu inkari cewa ko an zagi Annabi ai ba kashe mutum zai ba akwai masu fadin wannan hukunci wanda ya zagi Annabi ai ba ke saba ne ce ba inda Allah ya ce a kashe shi alqur'ani sai kuma ce ma hadisi ma babu ga wasu da sun zagi Annabi cikin kafirai manzo Allah bai ce a kashe su ba to wannan ba haka bane alqur'ani akwai wurare da dama da Allah ya ishara zuwa ga uquba ta wanda ya zagi Annabi ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra Allah ya ce atakhshawnahum ruba Allah ya ce ba za ku yaki ala tuqatiluna qauman ba za ku yaki su mutane ba nakasu aymanahum da suka warware rantsar da suka yi wa hammu bi ikhraj ar-rasul suka yi nufin fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum bada'ukum awwal marra Allah ya ce atakhshawnahum kuna tsoron su sannan kuma duk ayoyin da suke magana kan wanda ya yi ridda to to wanda ya zagi annabi ya shiga cikin waɗannan ayoyi. Haka nan kuma idan mun dubi irin waɗannan ayoyi da muka karanta, innal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa laqad wa'ada lahum 'adaban muhina. So rabbi ya rayya malamai suka yi. Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yana da littafi babba wanda yayi akan hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. الصالح المسلول على شاتم الرسول معناه ضرر التقوبي أكو من ذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أنه يجب سركيتي يتعالى لمنص عذابات أولا بيوتي سيتي والذين يؤمنون المؤمنين والذين يجبتت مؤمنين ماذا معناه سقيا مصمى ظلمونا في مصق أيه في مصق أيه والمؤمنات المؤمنين ماذا an kawo mene mata dan ka sanda hukunci dai bi gairi maktasabu ba tare da wani abin da suke narefi ba mana akwai abin da mutum zai yi ya cancanci a yi mai hukuba ko ya cancanci a daure shi din nau'i ne na cutarwa to amma yayi laifi sai dai anan waye zai masa shugaba ba wai wanda ba shugaba ba dan yanzu dai yayi laifi yayi wani kage ko yayi wani ƙarya ba ni ne zan kama shi mai hukunci ba shugaba ne zai yi amma idan ba wani abu aka kuru aka cutar da shi ko aka rufe shi ko aka zage shi ko aka ci mutunci shi da gairi maktasab haka kuru Allah ya ce fa qad ihtamalu buhtana to wanda suka yi haka sun dauki kiri mai girma wa isman da zulmi mubina mabayyin shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa giba wanda ba haushi yake cewa gurba shine ka ambaci dan uwanka da abin da yake yi zikiruka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da yake yi ma'ana ana nabin yana da wannan abin amma baya su kila baki ne shi amma ba su kace mai baki to sai kace mai dan baki to kai yi baki na ko kuma gurgu ne amma baya su aka yi sai ko kuma yana da dan ruwa ce marwaci duk in ka faɗi wannan abin da baya so manzo Allah ya hana yake giba ne sai dai a wasu yanayi da malamai suka togace kamar misali dan bayanin mutum dan a gane ka zo kila kana tambayar mutum an kasa gane shi sai ka faɗi wata sifa wanda in ba wannan dalili ba ya so ambata sai ka ce kila gurgun nan ko kuma a wannan mutumin da yake za ka ganshi faki sosai wani kaka to ba laifi nan ka faɗa littarif ne idan ka faɗa dan wannan wani ba ko yayin fatawa mace ta ji za ta nemi fatawa gurin malami akan abin da ya shafi sha'anin zamantakewar ta da miji amma ba za ta iya fatawa ba sai ta faɗi na hali na shi wanda baya su tuba ne ta faɗa kamar yadda mata ummu Abu Sufyan ta ce ya Rasulullah miji na marowaci ne kaga marowaci ne ta faɗa wata sifa ta ce tace baya bani abin da zai ishe ni da ƴaƴana to me hukunci idan na dauka ba tare da ya sani ba ko gana a babin fatawa sai da ta ambaci wannan ko a gurin alkali ma halatta ka ambaci mutum da wata sifa ta yadda alkali zai gane shi ci ya mai girma ya mai shari'a wannan mutumin ya zalunci ne azzalimi ne ya zalunci dan yayi kaza to irin waɗannan wurare ko kuma abin da ya shafi addini maslaha ta addini kamar yadda muke magana malaman hadisi kun ga malaman hadisi suna cewa wani makarici ne kada ka bari waya a gure shi to wannan ya halatta ba giba bane ko da baya nan a cikin jama'a kun ga wani to yana yin ƙarya da haka a guji karɓar riwaya a gurin shi wannan baya cikin giba to wanda duk ba da ne kuma da irin waɗannan halat din to in ka cire irin waɗannan halat din ka ambaci dan uwanka da abin da baya su giba ne sai sahabi tambaya ya rasulullah ya idan na ambace shi da abin da bai da shi ma'ana sifan ma da ta faɗa bai tare da ita bai fita wanda Allah ya ce faqadin ba hatta ku to kai masa kiri ma'ana abin ya fi ƙarfin giba abu ne mai girma to anan Allah madaukakin sarki yana jan kunnan mu dangane da cutar da mu'minai maza da cutar da mu'minai mata duk wata kalma da za ka faɗa ta cutar da mu'minai maza ko mata ba daidai ba ne ko wani aiki maza Allah sallallahu alaihi wasallam na ce al-muslimuna man al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshen shi da hannun shi ma'ana baya cutar da su da baki baya cutar da su da hannu to kaga ta nan za gane fata na wanda zai zama ba ma iya mu'mini ko mene yake cutarwa ba manyan mu'mini cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk wanda yayi ba mu shakka ya dauki zulubi da laifi mai girma a wajen Allah madaukakin sarki kuma in yaje lahira Allah zai kama shi da wannan a cikin cin zarafin mu'mini akwai abin da yake yana da hukunci kamar kazafi in wani yawa da kazafi kazafi shine a kajefi mutum da zina wasu malamai suka ce ko da duwali shi ake kira kazafi a shari'a shi ake gudana ta malamai amma dan mutum bai yi abbakaci shi yayi wannan zina ce kai mai ƙarya ba kazafi bane a shari'a ce kazafi a shari'a ce shine a jawo mutum da zina ko da duwali kun ga wannan shari'a ce bayanin in abin ya tabbata ka je gurin shugaba gaba to zai ga wanda yayi wannan gudana 80 ta wannan kazafin da yake bayyana da Allah ya bayani cikin suratul nur sauran abubuwan da ba wannan ba kuma alƙali zai duba me yake cancanci wa mutum dangane da abin da yake dan uwan shi daga nan sai Allah madaukakin sarki yake
ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yuridna 'alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
تغنى في الله يا أيها النبي يا أخي والنبي النبي قل لأزواجك يا وماتيكوك وبناتك يا أيها كماتا ونساء المؤمنين دماتا مؤمنين دماتا مؤمنين yudnina alayhinna min jalabibihin su kusanto da mayafansu da hijabansu a karan kansu yadda za su rufe jikinsu zalika adna an yu'rafna wannan ya fi sa a gade su fa la yu'zain ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin bayan Allah madaukakin sarki ya mana bayani na ana cutarwa ga mu'minai maza da mu'minai mata sai kuma aya ta biyu take yin bayanin daga cikin sababbai da za su kare fadawa cikin cutarwa din za su kare mu'minai mata ba za su cutar da su ba sannan za su kare su kansu masu cutarwa ba za su cutar da su ba sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kira nabi yake nan a cikin wannan sura da aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama da sifata annabta ya kai wannan annabi قل لأزواجك يا وماتيكم إذا الله صلى الله عليه وسلم أنا لما تابع إيه وبا بي وبا أكو وبا قدبا يا أول ما تابعوا مشاهية يا والدنيا يا برما تابعوا دا ترى ودا بيسر رسول أعزامنا لا يوسع ودا لما تكون النبي صلى الله عليه وسلم وأن منكر تاع الفرقة وأن سورة وهي يمو بني وأن لا يتيك يا ودا لما تنك وبناتك ليا ينك مالك بناتك ya nuna manzo Allah yana da yaya mata saban yadda shi ake cewa Fatima ita ce kadai yar annabi wanda ya saba da cikin alqur'ani Allah ya yi banatika manzo Allah yana da yaya mata akwai Fatima akwai Ruqayya akwai Zainab akwai Ummu Kulsum duk wannan yayan annabi ne sallallahu alaihi wasallama mata to Allah ya ce ka gaya musu wa nisa'il mu'minina da mata mu'mini nan nisa'ul mu'minina ba ana nufin matan aure kadai ba kisa wasu malamai suka ce nisa wani sa'il mu'minina a nan ka ce da mata mu'minai sai zama izafa din tana nufin ma'anar min wani sa'un minal mu'minina ma'ana da matiku waɗanda suke daga mu'minai ai an nisa'u minal mu'minina matan da suke daga mu'minai sai zama ƴaƴan mu'minai mata sun shiga ciki matan su na aure sun shiga ciki da duk wata wacce mu'mina ta shiga cikin wannan Allah ya ce a gaya waɗannan yudina alaihinna su kusanto su ɗora a kansu min jalabibihin daga jilbab nasu jilbab kamar yadda malamai suka yi ta'aribin shi sawun afdalu min ar-rida tufa ce ba ta kai kwarjanna ba ko kuma mayafi da ake ɗora a kan kwarjanni kun san a wancan lokacin suna sanya izar da rida cewa namiji zai ɗora izar kuma ya kawo rida ya lulluɓa kamar yadda ake aikin haji in ka ga yadda masu aikin haji suke sanya ihrami su ɗaura wani su rufe wani to a da can akwai waɗanda wannan ke shiga su ba wanda yana irin nama da tubo da tubabi irin nama haka yawanci ana izar da rida to shi jilbab yana ana ɗora shi saman wannan rida ɗin mayafi ne da yake babba ya fi himar ya fi ɗan gyale da za a rufa sannan kuma mace tana sanya shi tun daga kanta sai ta sako shi ya rubo hakka fadinta ta sake shi ya tafi ya rike har bayan ta yawanci mata ana sanya shi idan za su fita a dunkule sai mu ci hijabi shine a dunkule tunda an sani shi da hijabi to Allah ya ce shi wannan shiga ne shi hijabi yana koye kayan da mace ta sa in mace ta sanya hijabi in ta wuce ba za ka iya bayanin kala a tabbata ba ko kalar rigar da ke jikinta domin wannan hijabin shi za ka gani shi kuma kamar da zamu ji yana da shirarrai amma in mace za ta sanya kaya kuma ta dauko mai abin da in ta wuce za a ce ai a tabbata ta ai ne shi ne shi ne a jikinta ai dogon riga ce a jikinta kala kaza to ba ni hijabi ba shi hijabi yana rike wancan azumin can da Allah ya mana bayani cikin suratul nur da Allah ya magana cewa mata kada su bayyana adansu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha sai a kada su bayyana adansu me adam shine wannan dan kunna da zasu da sarka da zasu sanya da awarwaro da kuma tuba da zasu sanya to wannan Allah ya ce kada su bayyana ta ga kowa sai ga mazajensu ko iyayen mazajensu ko kaza Allah ya togace wasu mutane su ne zasu ga wannan ado na mace wanda duk ba wannan ba to su ake mace in ta wuce sai dai ga jilbab nata sai dai ga wannan hijabin da ta sanya shi kuma wannan hijabin yana da sharadi da cikin sharadin da kada ya zama ado ma'ana ba a san mace ta dau yayi mai kyau mai ado ta hijabi ne saboda an shar'anta hijabin ne dan a rike adan nata to in shi kuma ya zama ado kaga kenan ba ci ya baka baya an yi gaba an yi baya kenan ta sake yin ado a shi ba a san ya zama mai ado so ai ko ake zaman mama yadda kowa da ya dan shi ya ga wani abu da yake dama an saba normal ne an saba gane shi ba wai wani abu ne da zai ja hankali sannan nabi ya zama mai fadi kada ya zama wanda zai kama ciki fadin shi zai hana a iya ganin surar jikinta shi yasa in mace ta sanya kaya da suka manne ta to baya halalla ta fita a ganta da waɗannan kaya da suke sifata jikinta sannan ya zamana mai kauri ba a san sharashara irin wanda za ga mayafin da yan mata suke sanyawa za ga kamar irin na tata kokon wani ma ba zai tata kokon ba saboda ya yi sharashara da yawa za a ga launin jikinta za a fatan jikinta za a tuwafinta za a wannan ba a yin jami da irin wannan sannan kare zama mai kirari dan an hana mace ta sanya kirari da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk matar da ta sanya kirari ta fita mutane na jin kanshin ta to wannan mazina ce kiraran da ya halatta mace ta sanya wanda zai dauke mata wari na jiki kila in zaki tafiya saboda rana ko ke gumi ke wari to sai ta shafa wanda in ta wuce ba za a ji kanshin shi ba amma kirare ne kai shi mace za ta amfani da shi a cikin gida can cikin gida tsakanin ta da yayanta da mijinta amma in zaki fita ba za ta yi kirare ne kanshi ba to ba a so ya zama yana da kirare ne sannan kada ya zama irin tufafin maza baya halatta mace ta sanya tufafin maza baya halatta namiji ya sanya tufafin mata in dai aka ce tufafi ne da yake a bangaren ku a nahiyar ku al'adar ku na mata ne to a bar wa mata haramun ne namiji ya sanya in aka ce wannan tufafin na maza ne to haramun ne mace ta sanya sai in wanda maza da mata suke tarayya wannan ba ne ko wani bangare ya sanya ko kuma ya zama a inda mutum yake rayuwa su a gurin su wannan tufafin maza ma na sanyawa ba na mata ba ne ko ba ne yanzu ma su masana ko a nan ƙasar in ka ɗauki arewacin ƙasar nan za ka namiji baya ɗinka a can ba ba rai da za a yi namiji zai su a can baya ɗinka saboda a gurin mu nan a can ba ta mata ce amma in ke kudancin ƙasar nan za ka suna ɗinka a can ba to kaga hukunci zai iya bambanta tsakanin mu da su domin al'ada ce take haddari take iyakance kayan maza da iyakance kayan mata to da haka cikin abin da mace za ta sanya ta kada ko abin da na maza ne ta sanya an hana sannan kuma kada ya zama yayi kama da na kafirai dan baya halatta musulmi ko musulma su kai kai kafirai idan ya zama na tufa ce in ta sanya ta da an gani za a ce wannan ta wannan ba musulmi bane to baya halatta musulma ta sanya to duka sai wannan sun cika waɗannan sharadi da muka ambata duka malamai iskira da sun kawo kowane sharadi da dalilin shi daga alqur'ani da hadisi da bayanan malamai in ka dauki littafin jilbabul mar'atul muslima na baban malamin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani za ga ya kawo waɗannan tare da jawabai da akwai kuma malamai da dama da suke rubutu a kan abin da ya shafi hijabi bal ma za mu ga wasu malaman suna lallan ta cewa mace karfi fuskarta ba abin da za ta bayyana ba abin da za a gani wasu daga cikin magabata ma kai to cewa sai ta rike fuskarta gaba ɗaya ta bar ido ba a hinanta ga hanya to amma dai kuma an samu malamin da suke da fahimtar rufe fuska ga mace ya da ta sanya hijabi mustahabi ba wajibi bane ma'ana in ta bar fuskar ta iya fuska da tafukanta to wannan babu laifi kuma bayan duk sai ta rufe shi to anan umarni ne da Allah ya ba annabi ya gaya wa matan shi da ƴaƴan shi mata da kuma mata mu'mini saboda me saboda girman abin da za a yi umarni da shi wannan yana nuna mana girman hijabi cewa abu ne mai daraja kuma abu ne da Allah ya yi umarni da shi wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna wajibcin mace ta sanya hijabi ba kamar yadda suke faɗa ba sai ai ba wani dalili na cewa mace ta sanya hijabi waɗannan wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna wajibcin mace ta sanya hijabi gashi Allah ya ce yudnina alayhinna min jalabibihinna jilbab yana ɗaukowa tun daga kan haƙarta yadda zai rufe kayan da mace ta sanya ba wanda zai iya ganewa in ta wuce wace irin tufa ta sanya wani irin ado ne tare da ita tana da dankunne ko ba ta da dankunne ta sanya sarƙa ko ba ta sanya ba wannan aya akwai buƙatar lallai magidanta iyaye su tashi tsaye wajen faɗakar da ƴaƴansu musamman yayin da ake wani biki ko wani abin da ya shafi wani taro za ka ga ƴaƴan musulmai da dama mata ba sa kiyaye wannan dokokin sai da mata suna yin munanan shiga ga yarinya ta je ta an mata kwalliya irin wannan kwalliyar da suke yi mai fenti nan dai a yi mata fenti a canza kamar ta idan an yi ta ma ko alwala ba a yi da haka ba za a yi sallar magariba ba za a yi isha ba idan an yi ta kafin wannan lokacin sai an gama da abin da ake saboda an zo yi sallah za a wanke kuma za su tafi ga shi kwalliyar ba ta musu kyau amma kuma sun dace su yi sun yi to in ka samu maza goma guda takwas ba ta burge su a goma takwas ba ta burge su amma sai ka gama ta ba da 15,000 an mata wannan fenti din to ba yin kwalliyar bane matsala in an yi kwalliyar kuma irin kifafin da ake shiga da irin yadda ake fita wuraren ma'ana yin biki irin santa din nan da ake zuwa da sauran wurare in ka je na shigar da ake babu kyau to wannan wajibi ne iya yin tsawata na san da yawa daga cikin mazaje wasu ana da fadar wani bai sani ba za a je a biya kuɗin ba za a nuna mai an sani ba za a yi to amma dai wannan ba zai zama dalili na iyaye su sakaci ba mutum da mata ya sa ido ya zira ido kuma ya ja kunne kankana ke da wannan abuwa akwai hanyoyi da za a yi nishaɗi da shari'a ta zo da su ba sai an saba Allah ba shari'a ba ta hana ana biki ba mata su kiran ƙarya ba ta hana ba amma ya za su yi a tsakanin su mata mata ya gon su buga mata ya gon su yi waka su kuma amsa wa junansu ba wani namiji a cikin gurin ba tare da yin kalma ta ba tsaba ko ta haramun wannan musulunci ne hana ba kuma mata za su iya yi babu wani matsala a ciki ba sai an je an ka dije ba an ka maza an gayyato abokan ango ana saba Allah da manzo Allah wannan ba daidai bane ba daidai bane ba kuma sai an yi kirinci ba gurin da ba halatta in yasu yasu ne mata kaga za su aje hijabi su kamar da muka karanta jiya cikin yasu yasu ne mata dan yar uwar ta bace ta ga wuyanta ta ga dantsan hannunta ta ga sarka ta ba gona ba ciki to wannan kaga a tsakanin za su ke ne ko irin da sallah da yi iya halatta ayi abu na farin ciki amma kada a saba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yayi wannan umarni sai Allah ce zalika ajna an yurabna wannan dai zai sa a gida ne mata abin da yake faruwa su a can a zamanin jahiliya da ma farkon musulunci ba a yin banda kuna a cikin gida su a gurin su abin damuwa ne ko abin kyankyami ne a yi banda ke a cikin gida da haka za a ga duk gidaje ba banda ke mata suna fita ne da daddare su je su biya bukatunsu da haka duk wanda wani abu ya kama shi da ke bukata sai ne to bayan gari har yanzu akwai ƙauyukan da za ka samu ba sa yin banda ke a cikin gida har yanzu akwai to sai ya zama irin wannan lokaci idan irin bayan sallar magariba bayan isha mata suka fita biyan bukatunsu to sai ya zama a lokacin al'ada ta gudana duk wanda ga ba ta da wannan jilbab din to ana gane cewa bai wace da haka irin mutanen banza sai su bi su da maganganun banza har ma su kokarin ayyukan banza a tare da su to sai Allah ya ce ku matan mu'mini ku sanya wannan jilbabi din zalika adna an yu'rafna wannan zai sa a gane ku duk inda kika fita za a gane wannan yaki kuma mu'mina ce walani uzaina ba za su fitar da su ba ma'ana wadannan mutanen banza ba za su bi su da maganganun banza ba da kuma ayyukan banza domin da sun ga shigar za su gane wannan baiwa Allah ce kuma mu'mina ce kuma yaki ba baiwa ba wannan yana ma ashe na cikin hikimar hijabi baiwa mace kariya kare ta kuma har yanzu haka abin yake macen da ta sanya hijabi irin wanda shari'a ta yi, to ko da mutumin banza ne yana cin nauyi ta farar daya ba zai kula ta ba sai in ya kauta alama da ke nuna cewa ba mai addinin ba shi. Amma yadda ya danta da shiga ta addini da me, to shi ma zai yi tsoron tunkararta. To Allah ya ce zalika ajna an yurabta fala yuzai wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Ma'ana abubuwan da aka yi gabanin wannan ayar na kuskuren rashin fita da jirbabin, Allah ya yafi, Allah ya gafarta. Amma dai gaba ga abin da za a yi, da haka wannan aya tana gwada mana sanya hijabi ga mata umarni ne na Allah da kuma umarni na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Allah ya ce min
lahin lam yantahi munafiquna alladhina fi qulubihim marad yujiduna bil madinati lanuriyanna kalim ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما قبلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة
sai Allah ya ce da illam yantahi munafiqun, idan munafiqai ba su daina ba su sahanu ba, wallazina fi qulubihim marad, da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta, wal murjifuna fil madina, da masu yaɗa labari kai kawo a cikin garin madina, lanughriyannaka bihim, za mu baka dama a kansu, za mu dora ka a kansu, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, sannan ba za su mabutake ka a cikinta ba, ba za su zauna da kai tare da kai a cikinta ba illa qalila, sai dan lokaci kaɗan. Mal'unin, suna abin la'anta. Aina ma suke fu, duk inda suka je, duk inda suka samu kansu, ukhizu, za a kama su ko a kama su, wa qutilu, a kashe su ta katilan kashewa. Ma'ana bayan Allah madaukakin sarki ya ja kunne akan cutar da Allah, da cutar da manzon Allah, da cutar da mu'minai maza da mata, kuma Allah ya yi bayanin irin hukumar wanda suke wannan aiki, sai Allah ya zuro kuma da jan kunne ga munafikai, su ma irin nau'in aikin da suke yi na kai kawo da munanan maganganu tsakanin mu'minai da yaɗa ƙarya da ban tsoro, su suma Allah ya zuro kansu ya ce ko su hano ko Allah ya tsora annabinsa a kansu, ya sanar da annabi su, kuma gaba ɗaya a kama su, kuma a kashe su, a ɗaiɗaita su, kuma za su zauna a cikin garin Madina ba. Allah ce la illam yantahi munafiqun, idan munafikai ba su hanu ba, sai Allah ce wallazina fi qulubihim marad, da wanda cikin zukatansu akwai cuta, wal murjifuna fil madina, da masu yaɗa labarurruka na ƙarya a cikin garin Madina na mansuru. A nan wasu malamai suka ce duka waɗannan sifofi guda uku na mutane ɗaya ne, munafikan ne su ne allazina fi qulubihim marad, su ne wanda cikin zuciyarsu akwai cuta, kuma su ne al-mujifuna fil madina. Da haka malamai suka ce duk sifa ce ta abu daya, kurin an kawo wanne ba wai dan a bambanta daban-daban ba, a'a, kurin azabin sifa ne a da sifa. Su munafikai dai su ne allazina fi qulubihim marad, wasu kuma sun bambanta sun ce a'a, waɗannan guda uku kowanne zaman kanshi. To idan mun kalli munafikai za mu ga babu shakka suna da cuta a cikin zuciyarsu. Allah ya ce fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marad, cuta ta zuciya ita ce cuta ta kafirci da shakka da shubha. Dama cuta kada biyu ce, akwai ta jiki akwai kuma ta zuciya. Ita ta jiki ita ce cutar da Allah yake magana faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda yanzu bai da lafiya, wace irin rashin lafiya ta jiki, ko yanzu mata bi to kirka kwanakin da ya sha yara. Cuta kuma ta zuciya ita ce fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marad, ya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqda'a bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Da ba ita cutar zuciya kuma ta kasu gida biyu, akwai cutar munafinci da kafirci, akwai cuta kuma ta shubha. Ita cutar munafinci da kafirci ita ce wadda take cikin munafikai da kafirai, akwai kuma ta shubha. Za ga ba wai munafiki bane mai ita, a wata cuta ce ta kama shi take sa ga gaskiya, amma ba iya ganin gaskiya din saboda me, saboda wata shubha da aka mai tarkitar da shi ta sa bai gane gaskiyar ba. To wannan cuta ta zuciya ba abin da ke maganin ta sai karanta alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma cuta ta jiki to wannan ana samun maganin ta a gurin likitoci da sauransu to ana Allah ce wadanda a cikin zukatansu akwai cuta munafikai cikin zukatansu akwai cuta sai Allah ce wal murjifu da bil madina al irja shine ma'ana daukan labari isha'atul akhbar yaɗa labari na ƙarya masu ban tsoro sun kasance suna zuwa Madina su ce ina tawagar nan da manzon Allah ya aika guri kaza sai ce ayya ai an cinye su da yaki dukkan tsorata mu'minai ko su ce ina kaza ai kaza din nan da ake kinani kafiran nan suna nan sun kusa zuwa za su faɗo garin Madina dukkan tsorata mu'minai irjab kenan yaɗa labarai na ƙarya wanda zai jawo mutane su ji tsoro kuma Allah ya gwada mana a cikin Alƙur'ani cewa labarin da ya shafi tsoro ko ya shafi zaman lafiya to ba kowa zai yana shi ba wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf aza'u bi Allah ya ce udawratuhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah ya nuna cewa irin labari idan ya zo na ban tsoro to a fara zuwa a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin kaza to manzo Allah zai bincika ko a fara gaya wa waɗanda suke ma'abuta lamari shugabanni shi ba daidai bane kun mutum ya ji labari na wata fitina na wani abu kun yanzu ya da cikin mutane ba tare da bincike ba a'a dole sai an tabbatar kuma sai a gaya hukunta domin wani sa'in ballar da labari zai yi a cikin mutane ya fi ballar da abokan gaba za su idan yanzu ka zo cikin mutane ka gama firgita su to da abokan gaba sun ci ko kuma gaba ɗaya sun riga sun same su zuciyar su ta riga ta zo to shi yasa ba a bada irin wannan labaruka sai a faɗa wa shugaba irin rundunar ce kai yaki wani abu ya zo na ban tsoro to sai a zo a gaya shugaban rundunar ba za a yi labari cikin rundunar ba dan kada a fasa rundunar to su kuma waɗannan murjibai su aikin su kenan ya da labarukan ƙarya da tsoratarwa da sanya tsoro cikin mu'minai to sai Allah ya ja kunnan waɗannan sawa'un mutane ɗaya ne sawa'un daban-daban ne Allah ya ce idan ba su hannu ba lanuriyannaka bihi za mu nuna maka su za mu baka iko a kansu lamun ce ta ƙasa sannan ma'ana ta ƙarfafawa tabbas za mu sanar da kai su za mu baka dama a kansu za mu gaya maka abin da za ka yi musu sun wala yi jami'u na ƙafi ya wani laƙalila sannan ba za a zauna da kai ba a garin Madina ba su ba zama maƙota da kai sai dai yan kaɗan ma'ana yan kwanaki kaɗan da za a ba su sai Allah ce mal'uni kuma za zama abin da an ta aina ma suke duk inda aka same su duk inda suka kasance ko a wani wuri suka kasance to za su zama cikin la'anta za su zama cikin la'anta sannan ukhidu kuma za a kama su a rike su sannan wa kutilu taqtila a kashe su kashewa kashewa ta haƙiƙa da kashewa da daddarzawa su malamai suka ce wannan ayar munafikai da suka ci sun tsorata dan haka suka kame shi yasa abin bai faruwa suka ce sai suka kame daga irin waɗannan abubuwa da suke yi domin me Allah madaukakin sarki ya ja kunnansu kuma duk da munafici a tare da su to sun san kuma Allah madaukakin sarki bai iko ne akan dukkan komai da haka ba su ja da abin da ya shafi lamarin Allah madaukakin sarki sai Allah ce sunnatullah wannan sunna ce ta Allah ma'ana ta'ada ce abu ne da Allah ya saba yi fil ladina khalu min qabl cikin waɗanda suka gabata tun can baya ma'ana tun can baya irin masu wannan hali ma Allah baya kyale irin wanda suka ja da annabawa suka dinga yaɗa ƙarya suka dinga cutar da su to wannan ba Allah baya kyalewa shi yasa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi dama a yakin Badar ya kashe su da yawa ya daidaita su an kashe 70 an kama 70 saura sun gudu da sauran yayi kuka da aka yi to wannan sunna ce ta Allah Allah baya kyale waɗanda za su taɓa mu'minai maza da mata Allah baya kyalewa walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma ba za ka samu canji da abin da ya zama sunna ce ta Allah madaukakin sarki ma'ana sunna ce kauniya tsari ne na halitta haka Allah ya tsara rayuwa kuma wannan abu baya canza shi yasa duk waɗanda yanzu suke ganin suna taɓa bayan Allah ko ta hanyar karkuwa da su ko ta hanyar kama su kashi ko ta hanyar su kama su karɓi kuɗi to kada su ɗauka cewa sun kuɓuta a'a ko da sun yi ɗaya biyu uku huɗu sun yi shekara suna yi sun yi shekaru suna yi to Allah yana jinkirta wa azzalimi amma baya ta yi wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana iya jinkirtawa shi zan kace inna allaha yuhilu wa la yuhlil Allah yana jinkiri amma ba ya kalibi shi yasa in abin ya juyo wani sa'in sai ga Allah ya dagora ya gora kansu sai su tashi a junan su suka ci junan su shi wa junan su kisa na killa wani sa'in kuma Allah ya juye da mare sai ga su a hannu an kama su sai ga su a hannun mutanen gari sun kashe sai ga su Allah ya wulakanta su domin me duk wanda ya taba bayan Allah madaukakin sarki Allah baya kalewa sai dai Allah zai jinkiri ya kyale shi mai dalala amma in lokaci Allah zai kama shi Allah ba zai kalewa duk wanda aka taba ya ce Allah ya isa to babu shakka kuma Allah zai isa masa baya da Allah ya kyale wannan kuma uwa uba mutum ya gama rayuwar kuma ya je lahira ya gama da sakamako wanda yake shine madawwami kuma mafi tsanani da fiye da wanda zai gani a nan duniya da haka in ma a duniya an kama shi an sake shi in ma a duniya na daurin gidi to ya jira mutuwa shi da zarar ya mutu to duk wani abin da yake tunani na jin dadi ya kai da haka duk wannan zaman da yake da duk abin da yake rana guda da ne shi kabari ta mantar da shi wancan saboda tsanani da abin da zai kai to wannan sunna ce ta ubangiji sunna ce kauniya da haka ba za ka samu canji daga abin da Allah madaukakin sarki ya tsara na sunnar shi ba dole ne za ka zama na ubangiji Allah madaukakin sarki yana gudanar da wannan sunnoni yake tsara da kada su dauka cewa za su kumce daga kamun Allah madaukakin sarki ko daga wani abin da Allah ya tsara a'a ba wanda yake kumcewa Allah ba wanda yake kumcewa Allah rundunar Allah tana da yawa a inda suke a zo na man Allah ya ga dama sai Allah ya sanya kwaro din sai ya dame su kwaro din kwaya dai ta in Allah ya ga dama sai ya dame su ko Allah ya aika musu ruwa ko iska ko tsananin zafi ko yunwa ko kaza duk wannan hanyoyi ne na Allah da aka ikka gabawa yana ba daidai ba yana yi an kyale shi ko ba kyale shi akai ba Allah ya yi masa jinkiri ne zuwa wani lokaci da Allah ya tanada domin komai yana da ajali a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu daga abin da baya so Allah madaukakin sarki ka cika iyayenmu da yayanmu da matanmu da magabatanmu gaba daya Allah ka karɓi azuminmu da ibadunmu Allah ka datar da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka yafe mana kurakuranmu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امنا فاتا ذا دان جنكرتا كدان akwai maganin gursa da wani bawan Allah ya yi ko za a raba wanda ya samu ganima wanda bai samu ba sai hakuri kada a yi ma'ana tunan liniya za a raba wanda ya samu ganima ina masa raba bismillah